daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku yi sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an gudu lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa
daga gidana nake gudu zan zo in amshi dukiyata. In ji daɗi da rayuwa a cikin gidana ni da iyalina da mijina mace mai shace ne ba ma alheri.
A jamhuriyar Niger kenan idan an biyo mu a shirin za a ji mai dadadawa wannan mata rai. Sannan a Najeriya yayin da aka fara yakin neman zabe shin waɗanne irin kalame kuke sa ran za ku ji daga bakin ƴan siyasar ƙasar?
Kallaman da muke son mu ji ga ƴan siyasa to na farko dai na zaman lahiya ba na ɓace-ɓace ba da suka juna.
Kan wannan batu za mu buɗe layukan mu ku kira ku bayyana ra'ayinku. Lambar da za a kira ita ce 2022052655. Kada manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafa da labaran wasanni. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mayakan ƴan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun ce sun aminta su daina kai har-haren da suke kaiwa ta hanyar amfani da ƙananan jirage marasa matuƙa da kuma rokoki waɗanda suke kaiwa kan Saudi Arabia da abokiyarta ƙasar daular haɗaɗɗiyar Larabawa. ‘Yan tawaye sun ce sun yi haka ne a bisa kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nema a tsagaita faɗan da ke gudana a yankin. Madugun mayakan ‘yan tawayen Muhammad Ali Al-Houthi ya faɗa a sanarwar da ya bayar cewa sun jawa faɗan burki ne a bisa buƙatar manzo musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths. Shi ma Sarkin Saudiya Salman ya bayyana shirinsa na yin aiki da ƙa’idojin ƙasa da ƙasa da aka tanada game da irin wannan al’amari. A halin yanzu kuma a karon farko Sarkin Saudiya Salman ya buɗe baki ya yi magana game da kisan gillar da aka yi wa marubucin nan na jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. A jawabi na shekara-shekara, Sarki Salman ya yaba wa hukumomin shari'a na ƙasar ta Saudiya mako ɗaya bayan da suka wanke yarima Muhammad bin Salman, wanda mutane da dama a duniya suke zargin cewa shi ya ba da umarni a yi kisan. Sai dai a jawabin nasa, Sarki Salman bai ma ambaci batun zargin da ake wa yarima ba. Yanzu haka hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka Jalahadi sun gano cewa kusan mutane 300 suna nan lafiya bayan da wutar daji mafi muni a tarihin jihar California ta ƙona garin Paradise gaba ɗaya. Sai dai kuma fiye da sati ɗaya bayan da wutar ta fara ci a garin Paradise, har yanzu akwai sama da mutane 1,000 da ba a san inda suke ba, yayin da masu kai ɗauki suka ci gaba da bi gida-gida suna duba ragowar gine-ginen da suka ƙone. A jiya Lahadi hukumomi suka bayyana cewa yanzu jumlar mutanen da wutar ta hallaka ta ƙaru zuwa mutane 77. Har yanzu dai wutar dajin na ci gaba da ci inda ta cinye kaso 65 na garin, yayin da dubban ma'aikatan kashe gobara ke ci gaba da ƙoƙarin shawo kanta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A yau Litinin, ma'aikatar Baitulmanin Amurka ta sanya wa wani ɗan asalin ƙasar Afirka ta Kudu wanda aka haifa a ƙasar Rasha takunkumi a dalilin zargin da take mishi na taimakawa ƙasar Koriya ta Arewa domin ta kauce wa takunkumin da aka sa mata wajen sayan mai. Ana tuhumar Bladin Amachizwi, ɗan shekaru 49 da haihuwa, da cewa yana taimakawa Koriya ta Arewa samun man fetur da man diesel, sannan yana aikawa da wasu kamfanonin kasar Singapore wajen tura miliyoyin daloli daga nan Amurka don taimakawa bankunan kasar Koriya ta Arewa da aka sawa takunkumi. Yanzu dai hukumomin Amurka sun shirya za su rike duk kadarorinsa da ke kasar Amurka, sannan kuma za a haramta wa dukkan ɗan kasar Amurka yin mu'amala da shi. Gwamnatin kasar Isra'ila ta ci gaba da zama a haɗe a yau Litinin bayan barazanar da wani ministan kasar ya yi na janye jam'iyyarsa daga gwamnatin gamin Gambiza ta Prime Minister Benjamin Netanyahu. A can da ministan ilimi Naftali Bennett ya matsawa Prime Minister Netanyahu ya naɗa shi ministan tsaro, amma daga baya kuma ya ce jam'iyyarsa ta JHP za ta jingine duk wasu buƙatunsu da suke nema don ba wa Prime Minister wata damar sake lashe zaɓe na gaba. An sami gurbin mukamin ministan tsaro ne a satin da ya gabata bayan da Abigdo Lieberman ya yi murabus daga kujerar don ya nuna jin haushinsa cewa ƙasar Isra'ila bata maida martani mai ƙarfi ba a tarzomar da ta ɓarke tsakaninta da mayakan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Prime Minister Netanyahu ya ce shi ne da kansa zai riƙe mukamin na ministan tsaro.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne da jamhuriyar Niger, inda hukumomin shiya ta uku a birnin da Magaram suka ballo da wani tsari na tsaftace muhalli, inda suka kudura aniyar sayar leda 100 da aka zubar a matsayin shara daga hannun mazauna birnin. Mata ne da yawanci suke cin gajiyar wannan tsari, waɗanda suke bazama sako-sako domin kwaso ledodi su sayarwa da gwamnati, kamar da za ku ji a wannan rahoto na Tamar Abari.
Alhaji Laminu Isaka shi ne magajin gari na shiya ta uku, ya ƙara mana haske kamar haka.
Kusan wata guda yanzu ana ta aikin leda wannan, da Allah ba mu husa mu a shiya ta uku. Muka rubuta ma wa'innan masu hannu da shuni kenan pro amplua da kuma GIZ. Dangance da wannan tsari da ake yi na tsaftata garinmu, ka ce to mu bari mu ka gudunmu ya zama na haza, gashi nan aiki ne muke ma garinmu. Muka rubuta 100 na leda za a saya.
Wannan tsari ya taimaka wajen samar da aikin yi ko jari ga mata da matasa mabukata.
Mutum 250 muka samo ma aiki a cikin kwana 40, mace 170 namiji 80. Aka yi zaben wannan a cikin ungoyi na mutane wanda hakika sun cancanta a sasu cikin wannan tsarin. Mutum 250 mun samo mishi aiki, za a biya shi jika 80 a cikin kwana 40.
Ledodin za a sarrafa abubuwa irin su bulo na titi mai tsada, dal na rufe salanga da sanduna na tare hamada.
Tintini mun jona wannan yaran wanda suke hutawa daga cikin makarantunmu, wannan horon da ake su ne zamu dauko hallo a koya musu wannan aikin. Gashi ana sarrafa su ana titi mai tsada, ana yin abun salga, ana yin abu iri-iri. Akwai sanduna da ake yi wanda ake sawa a cikin hamada.
Wasu mata da suka kawo leda sun bayyana farin cikin su kamar haka.
Sunana Hadiza, na kawo 100 guda da dan saura, shine nake so yanzu inje in dauko a ido cikiya. Ina da bahuna biyu, yanzu zan sheka da kudu inje in dauko shi.
Waya ne kuke kuna samu wannan leda?
Wannan leda muna zuwa cikin dawa, muna kwankwalowa, muna bin girguri-guri bakin kofar gidan mutane mu kwantalo mu koma mu kwantalo mu bi wannan ice mu kwankwalo mu bi nan gurin shabara mu kwankwalo. Tinka tan daga gidana nake gudu zan amshi dukiya ta in ji daɗi in rayu a cikin gidana ni da iyali da da miji da mace mai sha ce ne ba ma alheri.
Sunana Rabi, kilo 400 kika yi?
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To, a Najeriya kuwa gamayyar jami'an tsaro ne suka yi wani atisaye a birnin Sokoto a wani mataki na yin gargaɗi ga masu tada zaune tsaye a lokutan zaɓe, musamman ma masu bangar siyasa. Daga birnin na Shehu ga rahoton da Murtala Faruk Sanyi ne ya aiko mana.
Sha'anin bangar siyasa na neman kasancewa ruwan dare a jihar Sokoto a lokaci daya kuma yana haifar da damuwa da barazana ga jama'ar jihar. Lamarin na neman kasancewa a yan kwanakin nan inda matasan rike da makamai na gargajiya suke saran junansu a duk lokacin tarukan siyasa, wasu lokutan kuma sukan kai hare-hare a ofisoshi da cibiyoyin wasu jam'iyyu. Lamarin da wasu lokutan kan shafi jama'ar da basu ji ba basu gani ba.
Na harkar hanyar airport, in mutum bai zuwa ko ina akalla yana hawan jirgi, za ka ga cewa ga waɗannan abubuwan nan matasa sun zo basu da aikin zazzaune kawai kuma da makamai riya a hannunsu. Duk mai yawo cikin gari ba sai an gaya mishi ba, ga tayoyi nan tsakiyar hanya wanda ma ko da kuskure mota ka taba su ana iya bugunka. So za ka ga cewa yaran nan ga shaye-shaye suna yi bude a cikin anguwanni lungu da saku. To gwamnati ya kamata gaskiya ta fito da matakin da ya kamata a yi wannan.
Wannan ya haifar da wani gangamin atisaye na dukkan jami'an tsaro na gwamnati da suka hada da sojoji da yan sanda da civil defense da jami'an tsaro na farin kaya da dai sauransu a titunan babban birnin jihar ta Sokoto, tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ayyuka na musamman da sha'anin tsaro ta jihar. Kanar Garba Moyi mai ritaya shine kwamishinan ayyuka na musamman da tsaro a jihar Sokoto, shine kuma ya jagoranci atisayen.
Taro ne wanda muke so mu nuna ma jama'ar Sokoto cewa jami'an tsaro suna nan shirye don kare rayuwar mutane da kayansu. Za su yi aikin su a yanda ya kamata, yanda tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama a yi. Za a buɗe campaign, to kuma kun san abubuwan da suke faruwa a lokacin campaign.
Wasu shiri suna ganin kaman jami'an tsaro kuna bugun taiki ne, kuna barin jaki, ma'ana an san yan siyasa ne suke haddasa wannan, amma sai a dawo ana kama waɗannan mutane alhali ba a hukunta waɗannan yan siyasa. Ana ganin wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara uzura wannan lamari. Me za ka ce akan wannan?
Jami'in tsaro in ka ga bai aikin shi ba, to bai samu mai laihi ba. In ya samu mai laihi zai yi aikin shi. Yan siyasa waɗanda suke zuwa suna ƙwato masu laifi, yan siyasa ne bare gurbi ɓata gari, waɗanda suna kallon kanunsu a matsayin manya, amma kuma su ne babbar matsalar da ƙasa take huskanta. Kuma muna fatan in Allah ya yarda, Allah ya muna maganinsu. Amma su jami'an tsaro kowa yana aikin shi. Bisa ga wannan nika kira ga su waɗannan da suke kiran kansu, suke kiran kanunsu manyan yan siyasa masu kare masu laihuhuka, da su ji tsoron Allah su bari. Mu muna ɗaukan matakai waɗanda tsarin mulki na ƙasa ya wanza. Ko sun so su yi ƙahon angulu ga aikin da jami'an tsaro zai yi, mu muna tabbatar da cewa mun yi aikin mu. Sai dai can wani guri su je su yi abin da suke son su yi, inda biyan bukatunsu za su kasance.
Atisayen yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar zabe ta ƙasa ta ba da damar soma yakin neman zabe na 'yan takara domin tunkarar babban zabe na shekara ta 2019 mai zuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala, bayan da aka fara yakin neman zaben a Najeriya, kwararruwa fagen siyasa na ci gaba da yin tsokaci kan batutun da suke ganin 'yan siyasar za su fi mai da hankali a kai a lokutan yakin neman zaben. Kamar yadda za ku ji a wannan tsokaci da Dr. Yahaya Tonko Baba yawa wakilin Hassan Umaru Tambol a wata tattaunawa da suka yi ta waitar ho da kuma wani mai kada kuri'a.
Waɗannan manyan jam'iyyun siyasa da kuma wanda ke takara a wannan jam'iyyun siyasa, ana kyauta da tun za su zo da wasu kalamai wanda za su iya gamsar da 'yan Najeriya da zimma fitar da su cikin matsanancin taɓarɓare da tsaro, musamman arewacin Najeriya inda tsaro ya taɓarɓare da rashin tsaro da suka yawaita a cikin wannan yanki na arewacin Najeriya da suka shafi harkar za mu ce ta'addanci yankin arewa maso gabas na Najeriya. Fatar mutane da yanzu ya zama ruwan dare a yanki na arewa maso yamman Najeriya, da kuma cici irin na addini da ƙabilanci da ya shafi yankin arewa maso tsakiyar Najeriya. To waɗannan abubuwa suna damun jama'a sosai, kuma ana tsammanin jam'iyyun siyasa za su yi wasu kalamai wanda za su kulatar da su musamman mutanen Najeriya su nata cewa lallai wannan jam'iyya ko wannan ɗan takara suna da ƙuduri na magance taɓarɓarewar tsaro. Akwai matsaloli da suka shafi tattalin arziki, kuma matsalancin rayuwa, musamman ga talaka da kuma mai matsakaici. cikin karfi a Najeriya.
Dokta, waɗanne irin kalamai ne za su sanya masu kada ƙuri'a su yi wa ƴan takara tutsu?
Su kuma waɗannan kalamai da za su sa masu zaɓe su kaurace ma ƴan takara ko kuma jam'iyyun siyasa yana da dole sana saboda kalamai da za su iya haddasa kusuwa tsakanin jama'a musamman zagara cewa a baya majalisun siyasa da ƴan takara su yi amfani da kalamai na wariya bambanci addini da ƙabila wajen ƙoƙarin ganin cewa sun samu jama'a musamman abin da ya faru zaɓe na 2015 zai wahala ƴan takara su iya amfani da addini ko ƙabilanci domin su jawo hankalin mutane. Mutane za su kaurace ma ƴan takara za su kuma kaurace ma jam'iyyun siyasa su kai ƙoƙarin amfani da addini da ƙabilanci wajen neman ikon neman gaɓi.
Najeriya ta kasance ƙasa da ke yin amfani da ƴan bangar siyasa a lokacin zaɓe. Wace hanya ce za a bi domin kaucewa wannan bangar siyasa?
Ita dai bangar siyasa kamar za mu ce za ka iya raba ta da demokradiyyar Najeriya musamman tun 1999. Bangar siyasa ya zama kamar wani abu wanda yake damfari da demokradiyyar Najeriya. Zai wahala kai tsaye ka ce za a dinga bin shi magance saboda kowane ɗan siyasa da kowace jam'iyya tana amfana da bangar siyasa.
Sunana Abubakar Dangirangelo. Kallaman da muke son mu jiga ƴan siyasa to na farko dai na zaman lahiya ba na ɓace-ɓace ba da suka juna, sannan kuma kalamai wanda muke so na faru gare su muna so mu ji kalamu na gai tattalin arzikin Najeriya ya gyaru, akwai hanyoyi, akwai wutar lantarki da makarantu na mu, don muna so a yi maganganu irin nasu ba na ɓatanci ijuna ba.
Allah a gaida waɗanda kuka ji suka mana tsokaci Dr. Yahaya kenan na Jami'ar Sokoto. Kan wannan batu muke so mu bude layukan mu domin ku kira ko bayyana ra'ayinku. Shin ta yaya kuke son ganin an gudanar da yakin neman zaben da aka fara a jiya Lahadi? Kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Suwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa.
Talaka ka bar kuka kuri a rika yancinka kuri ke makamunka ita za ta cece ka.
Na tino da sardauna firimiyan arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana. Waiwayo ga yan baya sun face a kan hanya yewa zuciya roƙe na duniya.
Talaka ka bar kuka kuri a rika yancinka kuri ke makamunka ita za ta cece ka.
Kuri a rika yancinka kuri ke makamunka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alama ƙari 1-202-205-6555. To ƙarfe 4 na yamma ne saura minti 12 a nan Washington DC. Mun samu kira na farko. Wane ne ke magana?
Ibrahim ne yanke hula a garin Maigode a Kebba.
Yawa, to muna jinka Malam Ibrahim.
So gaskiya mun ji daɗin makabula wannan maulidi na yau. Na game da alhu kamfe da aka fara daga jiya zuwa yau.
Haka.
So ni gaskiya a ra'ayina shawarar da nake son ba matasa ƴan uwana musamman na arewacin Najeriya. Domin a duk duniya za ka samu ana kamfe zai wahala ka bi ana halaka rayuka a ta zubar da jini kamar mu ainihin matasan mu na arewacin Najeriya. To abin da nake so da su su tsaya kwantar da hankalin su tabbatar da ainihin ga ainihin wanda zai mutu aiki ya raya mutu kasa da rayuwar su gaba daya ba wanda zai zo ya hada su hada su riga kashe rayukan su ba.
To malam mun gode Ibrahim, bari mu je jihar Kaduna. Wane ya kalla yi?
Ba mun lalo barka da yammaci.
Yawa barka da dare.
Sunana Murtala, Allah ya kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka malam Murtala.
To a malam ma mun lalo mu ma cin satin da ya gabata ma mun kungiyar mu na matasa muka fara muka zauna committee muka shirya.
To malam.
Duk wani dan takara da zai zo ba ruwan wai da maganganun da zai na patanci ko kuma ya gyara. Duk wani dan takara da zai zo nan gudumar mu neman kuri'a. Sai mun zo ya zauna da mu. Mu ji menene a rubuce mu ya rubuta mana ya sa hannu mu rubuta mu aje menene zai mana ci gaba zai ci gaba da mana kawo mana makarantu zai ci gaba da gyara mana hanyoyin mu za a wadatar mana da wuta za kuma a tabbatar mana da zaman lafiyar mu al'umman nan idan yayi mana haka da wasu abubuwa muka yi a rubuce shikenan amma duk babatun da zai je a radio huwa ba mu saurare su ba mun lalo gara ba su gyara kuma muna ba gwamnati shawara duk wani dan takara da zai zo kafafa yaɗa labarai ya faɗi wani magana to in ba gaskiya bane ya kamata in mai kuma an ma bai tiket din takara ya kamata ainihin ta kwace kuma a bincike shi in dai da hujja kaga mai bai kamata ya zama dan siyasa ba da fatan.
To muna godiya Murtala daga Kaduna, bari mu tsallaka zuwa Abuja. Wane ne ya kallai?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin wa alaikum assalam warahmatullahi.
Alhaji Musa Garo ne daga Abuja.
Yau muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillah ni abin da nake lura da wannan al'amari na magana bude kamfen da aka rikoran su ya kamata ƴan Najeriya su tsaya su bude namujiyar su tabbatar da cewa irin abubuwan da ya kamata a yi wa al'umma. Kuma kaga yanzu malam Mahmud Lalo mu kan mai kaga ta ce ma da muka na wayar da kan al'umma ne domin a tabbatar da cewa su al'umma ne su zama irin su tabbatar da cewa yau idan aka kama dan takara yadda magoya bayan suna kawo hatsari ko kuma za su ba da takin hankali to a tabbatar da hukumar ƴan sanda su kuma sojoji jami'an tsaro su tabbata shi kowane ne shi a tabbatar da cewa an yi maganin shi domin a tabbatar da an yi zaɓe lafiya don haka muka tafi muna wayar da kan al'umma kuma ta wani 36 don Allah da za mu tattaka saboda mu tabbatar da muna wayar da kan al'umma in Allah da komai zai tafi daidai ko muna fatan Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya. Mahmud Lalo ne maka fatan alkhairi Alhaji Musa Garo ka tashi lafiya.
To mu ma haka Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Bauchi. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum Muhammad Lalo mai magana Sama'il Isa.
Amin wa alaikum salam malam Sama'il, muna jin ka.
Magana Sama'il Isa kasan ma da kitar mu hukumar Gandu jihar Bauchi. Alhamdulillah jiya rana ne wacce aka saki takara a Najeriya. Ranan da aka saki ma ƴan siyasa dama wannan ranan muke jira kuma babban addu'a mu ubangiji Allah muke roƙo kullun ya nuna mana wannan rana kuma ya nuna mana Allah sa yi zaɓe lafiya ga malajiya. To babban abin da zan dan ce Mahmud Lalo shine dama wannan rana da muke jira muna tabbatar mu ƴan takarar Najeriya. Dama siyasa gidan haya ne. In kuɗinka ya ƙare ka fita wani ya shiga. To lokaci ya yi mu dai talakawa muna nan a jihar Bauchi dama mu jihar Bauchi ba zaɓe aka yi ba amma muna nan.
Ban katse ka ba, kamar waɗanne irin kalamai kuke tunanin za ku jirga bakin su ƴan siyasar?
To abin da suke gaya mana cewa ka san Najeriya ta zama talauci ne ta gangan don da gangan aka samu talauci. To amma mu dai muna jiran su domin suna gadaran kuɗi suke da shi kuma kuɗin bana ba za ta yi aiki ba insha Allah.
Muna godiya malam Sama'ila, muna kuma Baucin har yanzu. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum Mahmud Lalo.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Yawo, to muna jin ka Ayuba a gurguje dan kana da dan lokaci ne takaitacce.
To gaskiya muna kira ma duk wanda ya tsaya a kowane jam'iyya duk Allah a yi kokari a yi kamfen a zauna lafiya kar a yi tashin hankali. Sannan kuma matasa ina kiransu duk wani dan takara da ya ce ku tada hankali to ku gaya masa ya turo ɗansa ko jikansa ya tada hankali amma ban da ku. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Muna godiya Ayuba kuma da wannan waya taka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, muna fatan mun same ku kallau a wani sabon shirin labaran wasanni a wannan litinin.
To ƙarshen da dai Najeriya ta tsallake siraɗi ta samu mu shiga cikin rukunin ƙasashen da za su je gasar cin kofin ƙalubalen ka na Afirka wato Nations Cup wanda za a yi shekarar nan mai zuwa a ƙasar Kabaru wanda kuma wannan shine karo na farko da za ta shiga wannan gasa tun shekarar 2013 bayan da ta ci wannan kofi din. Samun wannan nasara yanzu ya faru ne bayan da ita Najeriya ta samu lashe Afirka ta Kudu wato ta samu yankunan doke kai na ci 1-1 da suka yi wa juna da ita da Afirka ta Kudu a wasan da suka yi a birnin Johannesburg na can Afirka ta Kudu din. Duk da cewa Najeriya ta lashe wannan kofi na Afirka shekarar 2013 ta kasa zuwa wanda aka yi bayan shi wato na shekarun 2015 da kuma 2017. Kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta Super Eagles zai sa uku tana lashe wannan kofi na Afirka a shekarar 1980 da 1994 da kuma kamar yadda muka faɗa 2013. To halin yanzu ita ma ƙasar Morocco ta samu shiga cikin rukunin wannan ƙasashen da za su je wannan gasar ta baɗi bayan da ta ci ita mai masaukin wato Kamaru da ci 2-2 a wasan da suka yi ranar Juma'a da ta gabata a cikin rukunin Group B. Ita ma Mali ta samu ci gaba bayan nasarar ci 1-0 da ta samu a kan Gabon. To yayin da kungiyar kwallon kafa ta maza ta Najeriya ta Super Eagles suke can suna kundin doki da 'yan Afirka ta Kudu, matan Afirka ta Kudu din sun lallasa 'yan Najeriya a nasu wasan da suka yi wato kungiyar kwallon kafa ta Banyana ta Afirka ta Kudu ta mata su ne suka lallasa su na Najeriya da ci 1-0 a wasan da suka yi wanda na Najeriya ba su ji daɗi ba musamman da yake ita Najeriya ita ce take rike da wannan kofin na mata. Wannan shine karo na 9 da ake gwabzawa tsakanin kungiyoyin nan na mata na Najeriya da na Afirka ta Kudu tun lokacin da aka fito da wannan gasa ta cin kofin mata na Afirka shekarar 2002 daidai kai wa can bayan sun haɗu sau 8 a wasanni guda 10 da aka yi a ƙarƙashin wannan gasa din. To ita ma kungiyar kwallon kafa ta Black Queens ta Ghana a wasanta na farko da aka yi a Accra ta samu nasara ci 1-0 akan ƙasar Algeria. Ghana dai tana neman ta ci wannan kofi a karon na farko ne domin ba ta taba cin sa ba illa dai sau 3 tana zama ta biyu a can baya. To yanzu ita Ghana za ta hadu da ƙasar Mali in Allah ya kai mu jibi Laraba a wasannin rukuni na farko wato Group A kenan, yanda ita Algeria kuma za ta je ta gwabza da Kamaru. Su Kamaru sau 4 suna gwada cin kofin na mata na Afirka abin na gagarar su, amma dai a wasan da suka yi na baya-bayan nan na neman shiga gasa din su ma sun samu nasarar ci 2-1 akan ƙasar Mali. Jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan Litinin, sai wata Allah ya kai mu ba ku lafiya.
Kamar Allah gaida Ali Mustapha Sokoto, yanzu ga labarai a takaice.
Mayakan 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun ce sun aminta su daina kai har-haren da suke kaiwa ta hanyar amfani da ƙananan jirage marasa matuƙa da kuma rokoki waɗanda suke kaiwa kan Saudi Arabia da abokiyar tafiyarta ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A jawabinsa na shekara-shekara, Sarki Salman ya yaba hukumomin shari'a na ƙasar ta Saudiya mako ɗaya bayan da suka wanke yarimar Muhammad bin Salman, wanda mutane da dama a duniya suke zargin cewa shi ya ba da umarni a kashe ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. A yau Litinin, ma'aikatar Baitulmanin Amurka ta sanya wani ɗan asalin ƙasar Afirka ta Kudu wanda aka haifa a ƙasar Rasha takunkumi a dalilin zargin da take yi mishi na taimaka wa ƙasar Koriya ta Arewa domin ta kauce wa takunkumi da aka sa mata a wajen sayan mai. Gwamnatin ƙasar Isra'ila ta ci gaba da zama a haɗe a yau Litinin bayan barazanar da wani ministan ƙasar ya yi na janye jam'iyyarsa daga gwamnatin gamin Gambiza ta Prime Minister Benjamin Netanyahu. A can da ministan ilimi ne Naftali Bennett ya matsa wa Prime Minister Netanyahu da ya naɗa shi ministan tsaro, amma daga baya kuma ya ce jam'iyyarsa ta JHP za ta jingine duk wasu buƙatunsu da suke nema don ba wa Prime Minister wata damar sake lashe zaɓe na gaba.
Ta gaida Muhammad Hafiz Baballe. Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ta ni gabatar da shirin, sai Daniel Brown da kuma David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.